أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0414-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 18 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 30 ga watan Mayu na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Nasir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلموا لسورة لما أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رينا جي مكفارة مغانا أكان حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه وأن يكي تنبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الإيمان جمدا ما في في تين إيماني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله شوى كسودا الله ككما كدا الله سنك أي وترد هرشنك وجن أمبتا الله سن يتنبيش ثم ماذا سيكم مي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن تحب للناس ما تحب لنفسك kasuwa mutane abinda kake so wa kanka. A wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa anta qula khairan aw tasmut, ko ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Wannan hadisi kamar yadda muka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ga mu wannan sahabi nashi mai tambayar sa abin imanin da yafi kowanne, cewa to ga imanin da in ka yi shi to kana daga cikin waɗanda suka yi imanin da yafi kowanne. Kaso dan Allah, ka gidan Allah, sannan ka aiwatar da harshenka wajen ambaton Allah. Wannan gaba ta uku ita ce muka tsaya akan ta, wa anta umir lisanaka fi ta'atillah ka fi zikrillah, ka aiwatar da harshenka wajen ambaton Allah, wanda wannan yake nuna cewa ne zaka ambaci Allah to ana buƙatar yanzu to harshenka yana motsawa, ba kawai saƙe-saƙe a ranka ba, ba kawai saƙe-saƙe a ranka. Akwai ambaton Allah na zuci, wanda shine tunani akan girman Allah da tunani akan girman shari'ar Allah subhanahu wata'ala, wato umarninsa da hannunsa. Wannan wani nau'i ne na ambaton Allah wanda yake shiga cikin harkar itikadi, wato kuduri. Amma indai abin da ya shafi tasbihi ne, ko kabbara, ko hamdala, ko hailala, ko karatun alkur'ani, wani mutum ba zai yi shiru ya sakawa a ransa cewa yana ambaton Allah ba, tare da cewa harshensa baya motsawa, leɓansa ba sa motsi. Wannan baya daga cikin ambaton Allah. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci harshe a nan, wa an tu'mila lisanaka fi ta'atillah fi zikrillah. Kuma kamar yadda yazo cikin hadisi, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Kada harshen ka ya gushe danye shatab, ce kada harshen ka ya gushe danye shatab wajen ambaton Allah. Kaga sai aka jinginawa abun zuwa ga harshe, domin dole ne sai idan harshe yana motsawa sannan ake cewa mutum yana ambaton Allah. Haka nan kamar da kici hadisin Abu Huraira, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani sayati thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan, subhanallah subhanallahi al-azim. Kaga a wannan hadisi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kalmomi guda biyu masu saukin gudana akan harshe, bare yake nuna cewa dole sai harshe yana motsawa, sai masu saukin gudana akan harshe. Amma ababan soyuwa zuwa ga Allah mai rahama masu nauyi kuma akan mizani ranar gobe kiyama su ne subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. to kaga ashe ambatan Allah ana son harshe ya zama yana motsi to kuma daga nan ana son zuciya ta zanto tana bibiyar abinda harshe yake fada kai zanto harshe yana fada amma zuciya tana can wani wadin can daban yana ta tunanin wasu abubuwa can daban da suka shafi rayuwarsa da duniya suka shafi kasuwancin sa ko mulkin sa ko iyalinsa maimakon ya zanto zuciyarsa tana bibiyar abinda harshen yake fada na ambatan Allah na girmama Allah na tasbihi ga Allah subhanahu wataala na godiya da kirari ga Ubangiji subhanahu wataala saboda haka zikirin da ake yi da harshe ana son ya zama yana tafiya tare da wato tunani na zuciya ana son ya zama mutum yana tunani akan abinda yake fada a zikiri wani babban babbar kariya ce ga dan adam abinda yake kewaye ga dan adam na hadarruka da bala'ai iri-iri wanda bai san da su ba bai san da zaman su ba bai san ta inda za su zo masa ba to abinda yake masa garkuwa daga wannan shine ambaton Allah subhanahu wataala yawan ambaton Allah yakan zanta mutun ya zanto cikin alhisnul hasin wato cikin wata kariya wacce ke mai girma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta ambaton Allah cewa kamar mutun ne da makiyansa suka biyo shi da makamai suna kokarin halaka shi yazo ya samu wata ganuwa mai karfi ya shiga kare kansa daga cici to haka ambaton Allah yake wajen kare mutun daga sharrin shaydanu wajen kare mutun daga sharrin shaydanu shaydanu na mutane da shaydanu ma na abin nan Allah subhanahu wataala yana cewa to imayen zagannaka mina shaytanu nazmu fasta'iz billah innahu was-sami'ul 'alim lokacin da shaydan ya soye maka wani zunguri ya zungure ka ko ya ainihin tunzura ka to ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin sa innahu was-sami'ul 'alim lalle Allah mai ji ne ko masani ne saboda Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana ambaton sa kuma ya umarce mu da mu kasance masu yawan ambaton sa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila ce ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan kuma ku yi masa tasbihi safi da yamma haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa bawan sai kasance mai ambaton sa koda ko yana cikin wani hali na kakanuka yi hali na tashin hankali kada ya manta da Allah subhanahu wataala cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ce ya ku wadanda suka yi imani idan kuka hadu da wata jama'a ta abokan gaba fasbutu ku jajirce ku dage sai ce wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa ambaci Allah da yawa domin wannan ambaton Allah shi zai ba ku shi zai kara muku karfin gwiwa da jajircewa kuma da shine za ku samu nasara akan abokan gaban ku ce la'allakum tuflihun domin da wannan ne za ku samu nasara saboda haka ambaton Allah wani abu ne mai muhimmanci ga rayuwar bawa idan to mai yawan ambaton Allah a cikin al'amuran sa duka shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa ambaton Allah saboda dukkanin al'amuran sa da yake yi zaka samu akwai Allah subhanahu wataala a ciki in yazo kwanciya akwai addu'ar da zai yi in yazo tashi da in ya tashi daga bacci akwai abin da zai fada zai fita daga gida akwai abin da zai fada in yazo shiga ban daki akwai abin da zai fada in yazo fita akwai abin da zai fada in zai ci abinci akwai abin da zai fada da shine azkarus sabah akwai azkarul masa zikirin safi akwai zikirin yamma Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa cike take da ambaton Allah wanda har sa malamai suka tarbuce akan zin zikirori da Annabi yake yi a cikin yanayi a kowane yanayin sa kamar yadda Aisha take cewa kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi Annabi a kowane yanayi yana ambaton Allah a kowane yanayi alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu ambaton Allah suna tsaye ko suna zaune ko suna kishingide ko suna kwance saboda haka Annabi a cikin kowane yanayi yana ambaton Allah a tsaye a tafi a zugune a kwance Annabi sallallahu alaihi wasallam baya gushewa yana ambaton Allah shine ma'anar la yazalu lisanuka radban bi dhikrillah harshen ka kai ya gushe dan yashe ta wajen ambaton Allah ambaton Allah karatun alqur'ani shine mafi mafi girman ambaton Allah Allah ya kira shi zikiri wal qur'ani dhikr shi alqur'ani ma abucin zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ga saukar da wannan zikiri shine alqur'ani kuma mu ne masu tsare shi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da zikiri laqad ja'akum kitabun fihi dhikrukum afala taqilun sauraka alqur'ani ambatan ambato ne alqur'ani sharaf ne alqur'ani zikiri ne kuma shine afdalu dhikri ala al-itlaq saboda shine maganar itace maganar Allah subhanahu wataala maganar Allah kuma tana sama da maganar kowa don haka mutumin da zai karanta alqur'ani babu shakka yana zikirin da yafi kowanne zikiri da dan adam zai a bayan kasa da duk wannan in zikiri akwai shi a ciki akwai subhanallah a ciki akwai alhamdulillah a ciki akwai la ilaha illallah a ciki allahu akbar akwai ta a ciki babu wani nau'in zikiri la hawla wala quwwata illa billah akwai ta a ciki babu nau'in wani zikiri da mutun zai yi wanda babu shi a cikin alqur'ani saboda alqur'ani shine fahiyyan zikiri idan mutun ya karanta alqur'ani duk harafi guda yana da lada wannan ladan za a ninka masa shi 10 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kowane harafi yana da hasana kuma hasanan nan za a ninka ta gida 10 wala aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf bazan ce da ku alif lam mim harafi ɗaya bane a'a alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne yayin da mutun zai faɗi alif lam mim to kowane harafi anan yana da lada cikakke kuma kowane lada cikakke za a ninka shi guda 10 kaga kenan in yace alif lam mim yana da lada 30 a lokaci guda ɗaya ubangiji zai bashi wannan to bare kuma ya karanta bakara din gaba ɗaya ya lissafa miliyoyin ladan da zai tashi da su ba kadan bane wannan shi yasa ya zama fiyayyen zikiri da bawa zai fuskanci ubangiji subhanahu wataala da shi kuma idan mutun ya kiyaye irin wadannan azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi a kowane lokaci to babu shakka ya shiga cikin wadhakirin Allah kathiran wadhakirat da Allah ya ambata ya yabe su ya ce masu zikirin Allah da yawa maza da mata ba wani abu ne zikirin Allah da yawa din shine kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babin zikiri domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa zikiri shine sayyidul zakirin to menene yayyafi kowa zikiri shine abin nan da aka rubuta maka al-ittifai na zikiri irin su littafin al-azkar na al-imam an-nawawi irin su kalimut tayyib na ibn taymiya irin su al-wabil sayyib na ibn al-qayyim irin su har zuwa irin su littafin hisnul muslim da shine mafi kankantar littafin zikiri da yake hannun musulmi a yau suna amfani da shi safa da yamma to haka mutun ya zanto haka yana daga cikin afzalul iman yana daga cikin abinda zai sa mutun ya zama cikin mafifita a imanin su sannan Anas Mu'adh ibn Anas ya sake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam thumma madha sai kuma me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuhibba li nafsika wa an tuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika wancan Allah subhanahu wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda bawa zai zanto tsakanin shi da ubangijinsa sai kuma ya faɗa masa kuma yadda zai zama tsakanin shi da sauran mutane ce ka sowa mutane abinda kake sowa kanka saboda haka kaga ihsani mataki biyu kenan ihsani na farko shine tsakanin bawa da ubangijinsa shine abinda Annabi ya faɗa a farkon hadisin to hibbalillahi wa tubghida lillah wa tu'mil lisanaka ala dhikrillah wannan makami ne na ihsani wanda shine na kororuwa sai kuma ihsani tsakaninka da mutane kororuwar ihsani tsakaninka da mutane shine ka so musu abin da kake so wa kanka duk mutum mai hankali ya san abin da yake zai so kansa alkhairi ne koda ko yana kuskurewa wani lokaci ya so wa kansa abu tare da cewa abin ba alheri bane shi a zaton shi ai alheri ne to saboda in abin da kake san alheri ne ko ka tabbatar alkhairi ne to ka so wa dan uwanka shi ma irin wannan yadda ba za ka so kuma a cutar da kai ba kai ma ka ji baka son ka cutar da wani wannan shine maqamul ihsan lil khalq bayan maqamul ihsan lil khaliq sai maqamul ihsan lil khalq ka kyautata mutane kulurwar su shine abinda duk kake so na alkhairi ka so ma wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dayan ku ba zai zama cikakken mumini ba har sai ya so wa dan uwansa abinda ke so wa kansa. Wata ruwaya cikin Sahih Ibn Hibban ce hatta yuhibba li nafsi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, sai ya so wa dan uwansa abinda ke so wa kansa na alkhairi. Saboda duk wani abin alkhairi yadda kake son ka samu ka so dan uwanka ya samu, duk wani abu na sharri da kake son ka kauce masa ka so dan uwanka ma ya kauce masa. To wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi afdalul iman. Sai zo a wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa da cewa wa an taqula khairan aw tasmut, ko ka fada alkhairi ko kai shiru, ka fada alkhairi ko kai shiru. Dan adam Allah subhanahu wataala ya bashi ala ta yi magana, ana sa abin da zai furta dinnan daga zai furta zama mai kyau ne, sawa'un abin da ya shafi shi tsakanin shi da Ubangiji ne ko tsakanin shi da mutane. Wa qulu lin nasi husna, ku tashi magana ku ga mutane abin da yake alkhairi ne, abin ne mai kyau. Idan kuma har ba ku da ikon da za ku yi fadar abu mai kyau, to alaƙalla ku yi shiru, kada ku yi tarayya wajen fadar abu mara kyau, ko ku yi tarayya da mabarnata wajen sukan abu mai kyau. Wato kada ku yi tarayya wajen fadar abu mai kyau mara kyau, ko kuma ku yi tarayya da mabarnata wajen sukan abu mai kyau. Domin kuka yi haka to ba ku so abin da yake shi ne daidai ba. To wannan a dunkule ita ce ansar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bawa Anas ibn Mu'adh ibn Anas, wanda yake nuna maka irin dunkulalliyar, wato dunkulallun hikima da Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da zai yi magana takaitacciya amma a cikinta akwai ma'anoni wanda suke da dimbin yawa, wanda bayanai masu yawa za su yi ta gudana ba tare da an kai ƙarshen su ba. Allah ya samu dace.
To bismi amin malalla ya saka da alƙari. Tambayar mu ta farko ayu ta zo daga wanda yake cewa malam, shin tsananin zafi na iya sa mutum ya aji azumi?
Na'am, idan ya zanto zafin zai cutar da shi har ya kai shi ga shiga wani hali na kakanika, zai iya aji azumi. Duk sanda mutum ya zanto zai cutu, duk abin da zai cutu zai cutar. To a musulunci ba a san shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ja'ala alaykum fi dini min haraj. Ayoyin azumi da suka sauka a cikin su Allah ke cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah yana son sauki ne gare ku ba tsanani ba. Saboda haka dukkan abin da zai zama tsanani ne har ya kai ga mutum wani ya shiga wani yanayi, to wannan baya halatta a lokacin azumin ma ya haramta gare shi. A ce mutum saboda tsananin zafi har zai rika suma, ko ya shiga wani yanayi na jigata da watakila ma sai an je kan shi asibiti an mai karu ruwa, wannan baya halatta ya ci gaba da azumi a haka. Saboda sai ya ajiye azumin.
Wannan kuma yake cewa malam, game da wanda ake bin sa bashin azumi amma ko bai samu ya biya ba har ya bari wani azumin ya sake riskarsa, shin menene hukuncin sa kuma yaya zai iya biya?
To yayi kuskure, baya dacewa mutum ya yi ta taswifi, wato ya yi ta jan jiki akan aikin da yake na alkhairi, musamman ma abin da yake wajibi ne ya zama farilla a kansa. To wajibi ne sauke wannan farali, saboda rayuwar ba a hannunsa take, ba a hannun Allah take, ko ma yana da rai ba damar makin ba a hannunsa suke, ba a gurin Allah suke. Zai iya yi wayo yana da lafiya ko ba shi da lafiya, a wani abu da zai zo ya gitto ya hana shi yin azumin. Saboda ka baya daga cikin abin da ya dace mutum yayi jinkiri wajen aikin alkhairi. Allah ya fa sabiqul khairat, ku yi gaggawa wajen aikin alkhairi, ku yi tsirere ne a tsakaninku. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa sari'u ila magfiratin min rabbikum. Haka Allah subhanahu wataala yake ta kwadaitar da musulmi kan cewa su zama masu gaggawa wajen aikin alkhairi, kada zanto suna masu jan jiki, masu nauyin jiki. Idan mutum ya bar wannan azumi har wani ya shigo, malamai wasu suna cewa bayan ya rama na farko dai zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akan sakacinsa da yayi, tunda Allah subhanahu wataala ya ba shi damar ya rama, bai rama ba har wani ya shigo ya yi sakaci. Saka sai ya tuba zuwa ga wannan laifi da yayi da wannan istighfari. Wasu malamai suka ce sai ya rama abinda ya bari bayan wannan azumi ya wuce, sai ya rama abinda ya wuce ya wuce masa. shikenan wasu kuma su ce ya zai kafara ma'ana zai ciyar da wani abu wannan bai zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam sahihi zuwa gare shi cewa ya lazumta ma wanda ya bar azumi da gangan abu ne ya bar ramuwar azumi da gangan har wani azumin ya riske shi babu wani nassi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake nuna wajibi ne mutum ya ciyar in ya zo ramawa babu wannan nassin amma dai an samu daga cikin magabata wasu wanda suke umarni da yin haka kamar wani yanayi ne na horarwa na horo saboda kada gobe mutum ya sake yi amma ba wai dan akwai nassi da ya lazumta haka ba saboda haka in ya rama shikenan sai ya istighfari ya tuba akan sakaci irin wannan kada ya sake
to ne ke ce mallam ya hukunci rike kasan gwiwa ko samanta arku'u dai mun ya ga wasu haka suke yi maimakon rike gwiwar da ya zo cikin littafin kawaidi shine ke tambayar shin ko ne aka yi daidai ne ko kuwa wani yafi
to abinda yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin littafin hadisi wanda malaman hadisi irin su Imam Ahmad irin sunan Abi Dawud Bukhari fil juz'ur rafi'il yadayn hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas hadisin Abu Mas'ud ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud da sauran hadisai da dama da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike gwiwa ne afwan ba hadisi ibn Mas'ud hadisi Abdullah ibn Umar da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike gwiwar sa ne ba yana rike gwiwa sai yana sanya hannayensa akan gwiwoyinsa ka annahu qabidul lahuma ya rike su ya bubbuda hannayensa kamar ya damki ma gwiwoyinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da farko kafin wannan kamar da yake cikin hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa hannayensa ne tsakanin wato gwiwoyinsa shine abin da yake cewa at-tadbiq daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin haka yace su rika dora hannayensu akan gwiwoyinsu bude yatsun hannunsa zama suna kasa da gwiwoyinsa yayi kamar ya damki gwiwoyinsa wannan ita ce sufar abin din ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wai ya rike kasan gwiwoyinsa ba ko saman gwiwoyinsa wannan baya daga cikin abin da yazo a sunna kwata-kwata
wane yace mallam yazo sallar jana'iza ne sai ya samu an riga an yi kabbara guda biyu shin yaya zai
to in ya yi sallama tare da su babu komai ba dole bane sai ya ciko abin nan kuma ya ciko shikenan ba komai zai iya cikowa zai kuma iya yin sallama tare da su
wannan tambayarsa guda biyu ne tambaya ta farko tana cewa mallam mutum ne fitsari ya kama shi kafin ya samu makewayi sai fitsarin ya digar masa a jikin wando shin zai iya yi ya faruwa ko dole sai ya wanke ya matsi
fitsarin babba ai ba ya iya faruwa yana iya faruwa fitsarin yaro da bai fara cin abinci ba shi ma iya fara cin abinci wankewa yake amma mutum babba kuma ya iya faruwa sai dai ka sa kama gurin da abin nan ka wanke fitsarin amma ba ya iya faruwa ba
tambayar da bege ja kamar mata masu kananan yara da suke yin bawali a jikin su sai su yi amfani da ruwan wanki kamar ruwan kumfa kenan su wanke shin wannan ya fitar da najasar koko sai sun yi amfani da ruwa mai kyau
a'a in suka sa shi a ruwan omo suka wanke shikenan in sha fada a nan a wannan gurin cewa ita najasa abinda duk zai gusar da ita ya kawar da ita ya zama da babu ita shi ake bukata saboda haka ko da ruwan omo ne dai najasa ce aka saka kayan a cikin ruwan omo aka wanke shikenan ba wai lalle sai an sa ruwa wanda babu komai a jikin sa ba irin ruwan da ake alwala wannan na kawar da kari ne ba na kawar da najasa ba shi kawar da kari da ban kari mutum ba shi da alwala zai yi alwala ko zai yi wankan janaba wannan shi ake cewa kari ko mace mai biki za ta yi wanka ko mai haila za ta yi wanka wannan sune ake kira taharatul ahdath amma taharatun najasa ita kuma babinta da ita kuma gusar da najasar ake so shi yasa zaga ana yin tsarkin hoge kaga hoge ai ba ruwa bane amma in yadda in kai tsarki da shi shikenan ka tsarkaka saboda wannan ba kare sunan shi ba sunanta najasa to ita najasa abin da ake bukata shine izalatu ainiha idan to babu ita an kawar da ita to duk abin da zai taimaka wajen kawar da ita shikenan akai amfani da shi yayi kai amfani da sabulu yayi kai amfani da kasa yayi in kai amfani da zafin rana ma inda zai canza zai kawar da ita shikenan yayi saboda haka in ta saka kayan da yafi tsari a jiki ko yayi kashi a jiki ta zuba sa cikin ruwan wanki da omo da sabulu ta wanke shikenan ya tsarkaka
To wannan mai tambayar yake cewa malamin tsawon sati biyu kenan aka tura mishi kuɗi cikin asusun sa na banki, wanda kuma ya jira shiru babu wata alama da ta lambar waya a ciki da zai nema, kuma har yanzu wato ta yanda zai bibiya kenan. Ya tambayi duk wanda ake turo masa kuɗi ta wannan asusun nasa, kowa ya ce ba nasa bane. To shi ne ke tambayar malamin ya rasa yanda zai yi da waɗannan kuɗaɗen, yana tsoron kar ya ci wannan kuɗin saboda shi ɗalibi ne.
Idan ya zanto duka hanyoyin da zai bi ya tantance mai kuɗin bai samu ba, shi kan zai yi amfani da su, sai dai kawai idan mai kuɗin ya bayyana kuma wajibi ne mayar masa da kayansa, amma bai sami mai su ba shi kan zai yi amfani da yadda yake da kowace irin tsuntuwa.
Sai sakon Oman Suleiman daga Zaria shi kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da yana sallah yana bin liman sai liman ya dago daga ruku'u, to shi ma mun yana so ya ce rabbana lakal hamd sai ya manta ya ce assalamu alaikum, menene matsayin wannan
ba komai sallar sa tayi kuma ba sai yayi wata ruku wani abin nan ba, inna bal amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa, shi ba niyyar sallama yayi ba, yayi niyyar ya fadi sami Allahu liman hamidahu ne ko ya fadi rabbana wa lakal hamd sai bakin sai kubuce, wannan ba zai bata masa sallah ba kuma zai buƙaci sai yayi sujjadar rabkanwa ba.
Wannan yace menene hukunci akan ma'aikatan da suke ƙara kuɗi ga waɗanda suka zo wajen su domin su samar musu da wasu takardu ko lasisi na gwamnati? Yace misali ana yin takardun mota naira 1000 a farashin gwamnati sai su rika karbar 3000 ko 4000 ko kuma 5000 domin su yi mutane wannan lasisi.
To ban san ya abin yake ba, in babin shafa'a ce wato zai masa alfarma, zai bi ta hanyar alfarma, ba halatta ta hanyar alfarma karkacin kuɗi, shi ne wal aklu bi shafa'a, kamar da yake kana karanta al ahdari littafin al akhdari, za ga ya ce wal aklu bi shafa'a, cin abubuwan da aka haramta ci da ceto, ci da ceto shi ne ka yi amfani da alfarma kana karɓar kuɗi, kai saboda an san ka ko saboda gidan kake za ka iya wucewa a yi ma mutum abu, amma ya zanto kai kuɗi kake karɓa akan wannan haramun ne, ba halatta. Idan mutum ne ga dama ya dauka ya baka dan radin kansa shikenan, ba komai nan zaka iya karba kyauta ce, amma in sharɗanta masa kai zaka yi masa alfarma, zaka bi masa hanyar da zai samu sauki amma zai biya ka, wannan haramun ne. Idan ya zanto wani ma'aikata wani office ne mutum yake da shi, shi ya san hanyoyin da zai process din a samu da wuri, shi yana wannan aikin ne kawai, saboda aka bashi shi kuma zai cike-cike da waye da waye illa iyaka ka biya shi ladansa, wanda babu komai aiki sana'a ce, zama na shi kai saboda baka da lokacin bibiyar abin ka je ka bi ka ga ina aka kai, ina ne waye za a gani waye ba za a gani ba, baka da wannan lokacin, wani kuma ya aje kansa shi zai yi maka wannan dawainiyar, babu laifi dan an yi haka, ya karbo form din ya cike maka ka sa hannu ka bashi ya mayar lokacin zuwa aje a ga ya fito ya yi ya je ya dubo, ya fito bai fito ba, in ya fito ya zo karbo ya kawo maka zo ka karba, wannan duk aiki ka sa shi, in ka biya shi akan wannan aiki ba kai laifi ba, shi ma bai laifi ba in ya karba. Amma idan wancan ne aikin sa ne an aje shi a office yayin aikin, amma shi yana da hanyar da in ya ƙara zai iya ƙara maka shi kuma ya basu hanyoyi na alfarma, wannan ba halatta, babu laifi yayi maka yadda ake yi wa kowa, in ya so kai kuma in kaga dama bisa ihsani ka kyautata masa, wannan babu komai alkhairi ne idan ya karba ba wani laifi ba.
To sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam hukuncin masu hada gidaje biyu ko fiye da haka su ja wutar nefa da sunan gida daya, idan za a sauke wutar a gida daya amma kuma ta ciki suna raba wutar kusan gida biyu ko uku, idan aka kawo musu bill sai su hada kudaden gaba daya su biya matsayin gida daya, shine ke tambaye malam menene hukuncin wannan abin da ake yi?
Idan ita hukumar nefa din ita ba su dama, in ta kashi kawo bill din bakon ta kawo bill din gida daya, ta kawo bill din gida biyar ko shida da ta san cewa a hada suke, wannan babu komai in da sanin ita hukumar ake yi. Amma idan ya zanto ita hukumar tana kallon gida daya ne alhalin ku a makale wajen gida biyar shida ne kuna shan wuta, in an tashi ita kuma ta kawo bill din gida daya alhalin ku kuma gida biyar ne, to wannan ai ba sai an yi tambaya akai ba, su sauran kaga ai duk na ta sata ce, ba ta nemi abin in ya gani ba zai bore ba zai yadda ba zai tada balli. Amma inda sanin ita hukumar ne ta ce to mun san cewa kuku biyar ne, za ka in ta tashi kafi zai ta kafi din gidaje biyar, kun raba kuku biyar ba wani abu a ciki.
To masu sauraron mu da kallon mu, kuna tare da Shirin Fatiwar Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijalemo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri. Za mu dora nan gaba kaɗan a cikin shirin, sai ku dakace mu. Waya ta za ta mutu. Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatiwar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marijalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri, kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. To malami, tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa, wato tace cewa mijinta ne ya sake ta kusan kuma ce tsawon sati biyu kenan, yake ce mata idan har ta fita biki ko kuma an bata je biki ba, auren su ya rabu, to sai kuma bata je din ba. To a ba kuma da abin ya je gaban iyaye, sai take cewa shi ba cewa idan ta tafi auren su ya mutu ba, dan haka shi bai sake ta ba, kuma tace ita hakan ya faɗa. To shi ne take tambayar malami ya matsayin auren nasu, maganar wa za a ji kenan.
Ka'ida a harkar maganar saki, akan saurari abinda miji ya faɗa ne, saboda shi ke da saki a hannunsa, shi ne mai haƙƙin ya saki ko ya dawo da mace in ya sake ta. Saboda haka shi maganarsa ita ake aiki da ita, sai idan akwai wata hujja da ita matar take da ita wacce za ta sa a fahimci maganar mijin ba haka take ba. Amma idan saɓani suka yi, ta ce ya ce babu wata hujja da za ta iya bayarwa illa da awarta ita, to wannan za a yi aiki da maganar mijin ne. Saboda haka a nan abin da ya faɗa shi za a aiki da shi, ke ko da kin ji wani abu daban, wannan ba shi ne abin la'akari ba, maganarsa a shari'ance ita ce abin la'akari.
To sai wannan yake cewa malam, shin ya halatta mutane su rika neman gafarar juna saboda gabatuwar watan Ramadana, kamar yadda ake tura ta sakonnin WhatsApp da kuma Facebook?
Wannan duk iya yi ne, ba shi da wani asali. Mutum kana ga cewa akwai wanda ka bata musu, ba sai Ramadan ya zo ba, ce aka yi a Ramadan ne kawai ake gafarta wa juna ko ake yafe wa juna. Kowane lokaci ma idan har kana jin cewa akwai waɗanda ka ɓata wa, ka nemi su yi maka afuwa, amma zuwan Ramadan ka nemi a yi maka afuwa saboda me? To shi saboda shi Ramadan daban yake, a nan ne ake karɓa afuwa ɗin, ko a'a in ka yi ayyukan da za ka yi a Ramadan ba za a karɓe su ba in ba a mai afuwa ba. Saboda duk wani iya yi ne na samun dama da aka yi, musamman harkokin sadarwa inda suka yawaita, kowa idan lokaci ya yi, wani lokaci ya zo, so yake ƙirƙiro wani abu da za a ce shi ne ya fara yi, ko kuma a'a ya nuna cewa dai yana motsi. So ba da wani asali wannan.
To sai mai wannan tambayar ke cewa malam, wani limami ne na juma'a da yake musu sallar juma'a, sai ya tafi ƙarin karatu da iyalansa ko kuma fataucci, to amma yakan zo ganin gida, sai kuma ya rika yi wa mutane limanci, yana yin kasar su kuma suna cikawa. To wasu suna jin ba daɗi hakan, kuma har yanayin musu ma sallar juma'a, shine suke tambayar malam menene shawara, kuma ya matsayin hakan da yake yi.
Babu laifi abin da ya yi din, ba wai laifi bane dan yana matafi ya musu sallah su cika shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je fato Makka yayi kwana 19 a Makka, yana yin kasar mutanen Makka suna cikewa, ya zashi zai sallaci a timmu salatukum fa inna qauman sufur, ku cika shi sallar ku, mu mutane ne matafiya, ko da wani bako zai shigo ya zo ya ji an ga an yi sallar azhar raka'a biyu, kai ya zace cewa ai ko biyun ake yi, musamman ya ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sallar, ko ya zace cewa an zawo da ita biyun ne, ya ga Annabi shi yake sallar, to sai ya ce da su ku cike shi sallar ku, domin mu mutane ne matafiya. Haka Annabi ya har kwana 18 a fato Makka 19 ba tare da ya cika sallah ba, shi sai dai ya ja su sallah ya su kuma su cika shi. Saboda haka ba laifi bane dan matafiya ya ja mazaunan gida sallah, ya yi sallar sa ta kasar su sun cika shi, wannan babu laifi. Kamar da babu laifi dan ya ja su juma'a, to shi juma'ar ba ta wajaba akan sa ba, amma kuma juma'a sa sahihi ya ce, da juma'arsa ta inganta, haka nan juma'ar waɗanda suke bayan sa ma ta inganta. A juma'ar sa daidai take da sallar sa azhar, in yayi juma'an nan ba zai azhar ba, saboda in yayi ta ta karbu, haka nan su ma in yi suka yi ta bayan shi ta karbu, babu wani hujjar da cewa shi matafi ne ba zai juma'a ba, saboda su wajibi ne akan su ita wajibi. Ai wajibi ba wajibi ce akan sa, amma in yayi ta ta isar masa daga sallar azhar, ba wanda ya taɓa cewa zai cika shi zai sake sallar azhar. To kuma haka su din ba ai, in suka yi ta isar musu daga sallar azhar, saboda haka za su iya, zai iya bin su, zai iya musu sallar juma'a. Sai dai kawai abin lura a nan shine, idan ya zanto mafiya yawai mazauna abin masallatan a bayansa suna kin abin ba sa so, to shikenan sai ya hakura ya bar su su cika sallar su, ya bar su mai limamin da zai cika musu ya ja su sallah, in ya zanto babu, domin baya daga cikin sunna ka yi wa mutane limanci alalin ba sa so, ba a son wannan. Amma wai ba dan sallar su ba ta yi ba, ko sallar su ba ta yi ba, ko juma'ar su ba ta yi ba, ko juma'ar su ba ta yi ba, duka juma'ar su ta yi kuma ba su saba wa, ba a saba wa sunna ba. Na'am.
To sai wannan take cewa mallam, shin ranar juma'a mata da suke gida ba za su yi sallah bane har sai maza sun dawo daga masallacin juma'a, kuma hakan ya halatta?
A mace da take gida ba ruwanta da sallar juma'a. Sallar juma'a ta wanda ya je ne masallacin juma'a. Matar da take gida an dauke mata sallar juma'a, saboda haka ita azhar ce akanta. Azhar kuma da zarar lokacin ta ya shiga ya halatta ta yi sallar ta. Saboda haka ba ruwanta da liman ya sauko daga juma'a ko bai sauka daga juma'a ba, an yi juma'a ko ba a yi juma'a, ba ruwanta da wannan. Saboda haka da zarar lokacin azhar ya shiga, 12:30 misali lokacin azhar zai shiga, da zarar 12:30 ta yi, ko da liman shi yana hudu ba, ita za ta yi tashi ta yi sallar ta abinta. Na'am.
To wannan sakon Yusuf Muhammad daga Hadeja yake cewa mallam yana yin sallah ne bai sani ba, sai ya taka hannun wani, to sai ya ce bismillah a cikin sallar, shine a matsayin wannan sallar.
To mutumin da ya yi mata magana, ko da akwai ta alqur'ani, ko da alqur'ani bismillahir rahmanir rahim bismillah, akwai ta alqur'ani wa qala arkabu fiha bismillah mujriha wa mursaha, akwai bismillah a cikin alqur'ani. Malamai suka ce idan mutum ya karanta ayar alqur'ani da sifar alqur'ani ko da sifar tambihi, wato ya fadakar da wani amma kuma a karatun alqur'anance yake yi, to wannan malamai sun yi sabar, wasu ce sallar ta bace, amma kuma akwai Imam Ahmad ya ce sallar sa bata bace ba, sun san samu cikin sahabbai waɗanda suka yi irin wannan, Abdullahi ibn Mas'ud an samu, wannan Ali ibn Abi Talib da sauransu. Saboda haka suna ganin ayin aya alqur'ani ka fade ta da sunan karatun alqur'ani, sannan kuma a daidai lokacin kana nufin tambihi, kamar misali mutum ne yayi sallama yana in shigo kai kuma karatu kana sallah, sai ka ce udkhulu misr insha Allah aminin, ka karanta alqur'ani ne amma kuma shi kana hada masa fadakarwa cewa ya shigo, kaga anan wasu daga cikin malamai sukan ce sallar ta bace, amma kuma wasu malamai suka ce qur'ani ne ko da ya kunshi tambihi babu komai a cikin wannan. Amma mutumin da ya faɗi abinda ba alqur'anin yake nufi ba, shi asasan wata magana yake nufi ba alqur'ani ba, ko da alqur'ani ne wannan sallar ta bace, idan shi wannan ya faɗe ta ne bisa kuskure, ba bisa subutal baki, ba wai da gayyaye ba, to wannan akwai sauki a cikin lamarin sa. Ya faɗi bismillah din ne ba cikin yanayi na ganganci ba, ko da gangan ya sani, a'a kalmar ce ta kubuce masa yana cikin sallah, wannan ba za a ce sallar sa ta bace ba insha Allah.
To sai wani ke cewa mallam, menene ingancin hadisin da ke cewar sallar mutane biyu ba ta kai ta mutane uku daraja ba, kuma daga karshen hadisin yake cewa iya yau masallata iya darajar sallah?
Hadisi ne wanda yake hasan, hadisi ne hasan, yana cikin Ustaz Imam Ahmad, yana cikin Sahih Ibn Hibban, hadisin Ubay ibn Ka'b, inna salata salata ahadikum ma ar-rajul afdal min salatihi wahdihi wa salatahu ma ar-rajulayn afdal min salatihi ma ar-rajuli wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah. Ja mutun yayi sallah shi da wani yafi yayi sallah shi kadai, ko yayi sallah su bi tafi sallar sa shi da wani mutun daya, sannan duk sanda suka yawa yafi soyuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala. hadisi ne sai wanda ya nuna cewa duk masallacin da aka fi cika ya fi lada sama da masallacin da fasinjojin sa yan kadan ne.
Wannan kuma yace mutum ne ana sallar azhar sai ya manta ya bayyana karatu a maimakon boyewa, shin zai sujuda kabli ne ko kuma ba'di?
Babu kabli ko ba'di a kansa. Duk wanda zai manta ya bayyana inda ake boyewa ko ya boye inda ake bayyanawa, wannan babu sujuda a kansa.
Sakon Usman Abubakar daga Jigawa shi kuma yake cewa menene halaccin sanya kaset na karatu tsakanin kiran sallah da farko da na biyu a lokacin sallar asuba?
Wannan kuskure ne ba karami ba. Baya halatta mutane su kirkiro wani abin da ba shi da asali a musulunci, kuma abin ne ya zamanto har ila yau mai cutar da mutane. An san cewa an shar'anta kiran sallah guda biyu a asubahi, akwai kiran sallah farko wanda akan yi domin mutane su kintsa, akwai kiran sallah na biyu wanda akan yi domin a nuna cewa lokacin sallah yayi, ya shiga, ko da mace a gida tana iya tashi ta yi sallah ko mara lafiya da ba zai zo masallaci ba ko tsoho ko mai uzuri, duk za su iya sallah su lokaci yayi. Waɗannan su ne kiran sallah guda biyu da aka shar'anta a lokacin asubahi. Tsakanin su babu tazara da yawa, babu tazara tsakanin kiran sallah na farko da na biyu, wato kiran sallah na farko da na biyu dududu in an dade ba zai wuce minti 20-25 ba, shine dan tazarar da ake samu a tsakanin su, wanda ya zo cikin hadisin cikin sahihaini, kuma huwa illa an yanzila hadha wa yas'ala hadha, dan takabina dan tazaratsa dake tsakanin su ita ce wannan kawai ya sauka wannan ya hau, ma'ana ana so a nuna maka babu wata doguwar tazara. Don haka ba daidai bane wani ya tashi tsaki tsakar dare, za a asuba za ta shiga watakila karfe 5 saura kwata, tashi tun karfe 3 ya kira sallah, tun karfe 3 da rabi ya kira sallah, sama da awa 1 da rabi ko awa 1 lokacin sallar bai zo ba, ya tashi mutane a lokacin ko mai za su yi masa. Mutumin da ya kwanta bacci watakila ya kiyamul layli ya samu ya dan kwanta karfe 3, 3 da rabi ka tashe shi, ka cutar da shi. Ya kwanta karfe 2 ka tashe shi karfe 3, ka cutar da shi a lokacin ba daidai lokacin kiran sallah bane. Saboda tun daga nan wasu sukan yi barna anan su takurawa mutane su shiga haƙƙin su da sunan suna kiran sallah, wanda kuma ba haka aka shar'anta shi ba. Shar'a abin da aka shar'anta shi ka tashi mutane a daidai lokacin da su kintsa, sai tashi ya kintsa jikinsa ya alwala, ana zaton cewa minti 20 ya ishe shi yayi wannan, ka tashe shi daidai wannan lokacin da ya kintsa, sana ka kira sallah lokacin sallah yayi. Amma a ce ka tashe shi saura awa 1 ko awa 1 da rabi, to kuma ba wannan ba, bayan ka yi masa irin wannan ta'addancin ka tashe shi karfi tsakar dare kuma ka zo ka danna kasa din karatun alqur'ani ko wa'azi wanda zai cika unguwar gaba daya a lokacin mutane suna bacci da marasa lafiya da tsofaffi da wanda sun yi wani abu cikin dare din suna so su dan huta, ka zo ka hana su bacci ka gab da wani abin da kwata-kwata shi baya daga cikin abin da ba shari'a ta zo da shi, shi ba shi kiran sallah ba kuma shari'a ta zo da shi a lokacin ka sa karatun Qur'ani ba. Saboda haka anan akwai shiga haƙƙin mutane baya ga saban Allah da bid'a da mutum ya zo da ita, kuma akwai shiga haƙƙin mutane wanda duk wanda ya cutu a sanadiyar wannan Allah zai tambaye shi akan sa. Saboda haka ba daidai bane mutum kai ya ga cewa alqur'ani ya saka ba yadda kai amfani da alqur'ani ka cutar da wasu ba, cutar da makota. Akwai masu irin wannan, wasu tsari wasu zikirrika wasu tsari wasu waƙe-waƙe abubuwa dai kowa da irin yadda yake nashi, wanda kuma dukkanin su ba daidai ake yi ba. Saboda haka kiran sallah na 1 da na 2 an sa su a daidai lokacin da ba wanda zai takura a lokacin, ba wanda za a shiga haƙƙin sa a lokacin. So kuma akai kiran sallar na farko shikenan ba za a sake yin wani abu ba, sai kuma lokacin sallar in ya shiga sai a sake kiran sallar na biyu, shi kuma dan a sanar da mutane cewa lokacin ta ya shiga, koda mutum ba masallaci zai zo ba to yana iya tashi yayin sallar sa a lokacin da lokacin ta yayi.
To sai wannan yake cewa mallan menene hukuncin mutanen da idan suka kama barayin da suka kawo a garin Suhari bayan sun kashe su kuma sai su kunna musu wuta har su kone?
To shi al-asali duk sanda aka samu mai laifi kamata a ce akwai hukumar da take hukunta mai laifi, ba za ta karbi mai laifin aje a bincike a tabbatar masa da laifin sa a yi masa hukuncin da aka tanada wa mai irin wannan laifi. Shine asali ba a barin doka a hannun mutane su za su dauke ta, dan in aka bar doka a hannun mutane to za a yi ta yin barna, za a shiga haƙƙin ma wanda ba shi da alhaki. akwai wanda za a zarge shi da sata ko wani abu, alhalin kuma kuskure ne, alhalin cune ne, alhalin sharri ne ko yarfa ne. Karshe sai an yi masa wani horo wanda ba a baiwa a dawo a gyara shi, kamar mutumin da ka kashe ko ka lahanta shi, baiwa kuma ka dawo masa da ransa, ka riga ka kashe shi kuma bisa kuskure, bisa zato, bisa rashin bincike da rashin tunani, ba za ka iya dawo masa da ransa ba. Sannan in lahanta shi kai, ka sa ya rasa hannu ko gwiwa ko ya rasa ido ko ya rasa wata gabar jikinsa, ba za ka iya dawo masa da wannan gabar ba, shikenan har abada ya tafi haka. To kaga irin waɗannan kurakuran su aka so ya sa aka hana ɗaukar doka a hannu, zanto lallan da aka samu mai laifi, to zanto an mika shi a hannun hukuma, ita kuma hukuma za ta kaddamar da shi a hannun shari'a ibin cike a ga me ne irin laifi yayi, ga wani irin kuma horo, wani irin horo ya kamata a yi masa akan wani laifin, wannan shine asali. To amma saboda yadda al'amuran namu suka rikirkice, zama na ƙasa ta zama wani irin an shiga wani irin yanayi, mutane sun ga kamar ba a hukunta masu laifi, ka su za su hukunta su da kansu, kuma daga nan barna da yawa za ta shigo, ba maganar ma kona ake ba, shi kansa wanda aka kona din ya cancanta a kashe shi, wataƙila ma ba haka ba ne, wataƙila ana zarginsa ne, irin mu fa muna zargin wani kaza 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 kaza, musamman inda ake ta yawan sace-sacen jama'a, a ga wani ya dan shigo da wani dan abu sabo, dan babur dinsa sabo, wataƙila ya je ya dan samu wata harka, yayi ya shigo da sabon babur, sai kenan sai a fara kishin-kishin informa ne, misali alhalin shi ko ba da wani alaka da informa, wataƙila wata hanya ce ta bude masa cikin gaggawa ya samu, ba a san ta hanyar da ya samu ba, shikenan aka zo dora masa zargi, nan da nan sai a far masa a kashe shi a kona shi, kaga an yi barna ba kankanuwa ba, saboda ita konawar wani abu da suke zuwa bayan wata barna da wataƙila an yi ta ma, zarar farkon ta fita biyu wanda ya riga ya mutu, ko ka kona shi ko ka binne shi, duk da ya riga ya mutu ba sake dawowa da zai ba, da cewa shi musulmi ba a yadda a kona gawar musulmi ba, abinda aka ce shi ne a yi masa sitira, a je a yi masa jana'iza kamar da ake kowane musulmi, ko da ko ya yi laifi da laifin da zai sa a kashe shi, to da an kashe shi ba ce aka kona shi ba, za ka ta kuma konawar wani laifin ne, ita ma shi ma mai zaman kansa.
To sai wanda yake cewa mallan shi mai sanar hannu ne ya sayi mota su kan tafi wurin aiki da wannan motar, to yace to ranar kan hanyar su ta barin gari yana tuki, sai ya fada wani rami akan titi, motar kuma ta kwace, suka bugi bishiya a jeji, mutum biyu suka rasu, shine yake cewa su kuma suka ji ciwo, to shine yake tambayar shin akwai kafarar azumi akan sa, sannan kuma azumi nawa ne zai yi,
ba cewa ya mota ta kwace ya fada rami, ma'ana an samu kuskure wajen tukin har ya kai ga an yi rashin, an rasa rai biyu, to kuma rai da aka rasa ana yin kafara ta azumin wata biyu a jere, duk wani rai da aka rasa ana masa na musulmi, ana yi masa wannan kafara ta azumin rai azumin wata biyu a jere, saboda haka in rai biyu ne kaga azumin wata biyu a jere, sannan kuma a sake zubi a yi wasu wata biyu a jere din, wato zai yi kowanne daban, in yi wannan yana iya hutawa, sannan kuma ya fara waɗannan su ma wata biyu a jere.
Wannan kuma yake cewa mallan ya yi noman alkama ne, ya samu buhu 7 da kwano 5, shin zakka ta hau kan shi?
Na'am, buhu 7 da kwano 5 zai kai sa'i 300, haka duk wanda yayi noma abin da ya kai sa'i 300 zai fidda masa zakka, zakkan nan idan noman damana ne zai bada 1/10, idan kuma noman rani ne zai bada 1/20, saboda haka idan ya samu buhu 7 zai, in noman damana ne to zai kasa wannan 7 gida 10, buhu 7 in ya kasa shi gida 10 nawa zai kama, buhu dai sau ba kadan ba kaza, zai dai kwatanta ya ga kwano nawa ne duka kowane buhu ya ci, kwano nawa zai fita da bayar, shine kaso 1/10 dai zai bayar na abin da ya noma idan noman damana ne, idan kuma noman rani ne zai bada kaso 1/20, wato zai bada kaso rabin kaso 1/10.
To wannan shi kuma yace mallan kamar yadda gwamnati take ba wa mutane kuɗi su yi noma, to yace sai wasu kan karɓi kuɗin sai kuma su ƙi su je su yi wani abin da wannan kuɗin, shi ne ke tambayar malami ne hukuncin su.
Shi ne wannan duk yana daga cikin lalacewar system din namu na gaba ɗaya rayuwar, mun rasa alƙibla, babu alƙibla, sai da za a ware kudade domin a inganta wani bangare na wata sana'a ta al'umma, maimakon wannan kudin ya tafi wannan bangaren a samu ingancin da ake so sai kuma ya tafi ya shiga su kuma wasu hanyoyi daban, kuma shikenan al'amarin ya lalace. Amma ba haka ba, abinda aka ware dan noma so aka bari manoma su karba su yi noman saboda a samu amfanin gona wanda zai taimaka wa rayuwar al'umma, a samu sauƙin abinci. To wasu zai zo su kwace, wani ya je sai mota, wani ya je sai gida, wani ya je ya biya hajji, wani ya je umara, wani kaga an lalata kuɗin an je an yi wani abu daban wanda ba da shi ba dan shi aka ware. Wannan ba abu da za a ce a shari'ance addinance abu ne mai kyau, abu ne mara kyau. Kuma lalacewar rayuwar tamu a haka da rashin alƙibla da kowa yake ganin kamar kowa yana yin yadda ya ga dama ne, shi yasa shi ma bari ya yi yadda ya ga dama, duk shi ya jawo muka shiga cikin wannan hanya. Saboda addinance ba za a goyi bayan hakan ba, ya kamata abinda aka ce ayi kaza da shi to ayi kaza da shi din da zai fi.
To malalai sakar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin namu a wannan lokaci, kuma za ku aika mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama a koda yaushe domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.